This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce ta sake dawowa tare da Zahra Aminu Fage da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na daren yau Juma'a 23 ga watan Fabrairu na shekara ta 2024. Da fatan an wuni lafiya. To bayan labaran duniya, za a ji yadda al'ummar Maradun dake jihar Zamfara ya shiga cikin zulumi sakamakon har-haren ƴan bindiga da ya dada ta'azzara. Za kuma a ji ra'ayoyin ƴan Najeriya da Nijar a game da taron kungiyar ECOWAS, wato sai dai yawo da ake shirin gudanarwa bayan budaddan wasikar da tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gowon ya aikewa shugabannin kungiyar. Kamar dai a kowace ranar Juma'a, yau ma Hassan Maina kaina na tafi da shirin tubalin tsaro, wanda a yau zai kawo muku wata tattaunawa da Hafsan Hafsoshin Najeriya akan wasu muhimman batutuwa da suka shafi al'amuran tsaro a kasar. Amma fa duk bayan sai mun fara da jin halin da duniyar tamu ta wuni.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙi a birnin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da yammacin jiya Alhamis, inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargi ɗan ƙungiyar Islamic Jihad ne. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila suka fitar ta ce Yasser Hanun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe, sai dai bata yi wani ƙarin bayani ba. Rundunar sojin ta ce Hanun yana da hannu a hare-hare da kungiyar Islamic Jihad ta kai a baya. Yankin yammacin gabar kogin Jordan dai an samu karuwar tashe-tashen hankula tun bayan harin da Hamas ta kai akan Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoban bara. Isra'ila ta ce ana ci gaba da wani sabon yunkuri na kullayar jejeniyar tsagaita buɗe wuta da Hamas don dagatar da yakin Gaza na wani ɗan lokaci, tare da tabbatar da ganin an suko mutane 100 ko fiye da haka waɗanda mayakan suka yi garkuwa da su. Shekaru biyu bayan yakin Rasha da Ukraine, Amurka ta ƙara matsa lamba kan fadar Kremlin ta hanyar ƙaƙaba takunkumi kan Rashin da ke auna bankuna da masana'antar makamai, kamar yadda wani babban jami'in Amurka ya bayyana. Kwana ɗaya gabanin shirin Amurka na sanar da sabbin takunkumi da aka ƙaƙaba wa Moscow, Blinken ya shaida a manema labarai bayan halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil, inda ya ce idan kana cikin wannan ɗakin, kamar yadda ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ya kasance, kun ji wani kira mai ƙarfi da ya fito daga kasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ke cikin G20, har ma da wasu da dama, game da a kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da maido da zaman lafiya. Matakin da kasar China ta dauka na ƙara yawan sintiri akai-akai a cikin ruwan da ke kusa da tsibirin Taiwan a cikin 'yan kwanakin nan, wani yunkuri ne na ruguza matsayin da aka dade akai a sashen mashigar taikun Taiwan, kuma tilas ne Taiwan ta yi takatsantsan wajen mayar da martani, kamar yadda wasu manazarta suka shaida murya Amurka. Bayan da wasu masuntan kasar China biyu suka nitse a cikin ruwa a cikin wani jirgin ruwa masu tsaron gabar tekun Taiwan a wannan wata, China ta ƙara matsa lamba kan Taiwan. Jami'an tsaron gabar tekun China sun shiga wani jirgin yawon buɗe ido na Taiwan a ranar Talata, yayin da jirgin ruwan jami'an tsaron gabar tekun China suka bayyana a cikin ruwa da ke kusa da tsibirin Kimin da matsu na Taiwan, waɗanda ke da nisan kilomita kaɗan daga ƙasar China. A martanin da ta mayar, Taiwan ta soki Beijing da haifar da firgitarwa, yayin da kwatsam take binciken kwale-kwalen masu yawon buɗe ido, sannan ta fara tura jiragen ruwanta masu tsaron gabar tekun don sa ido kan ayyukan jiragen ruwan China, ko kuma fitar da kwale-kwalen na China da suka shiga inda aka hana shiga ruwan. Prime Minister Korea ta Kudu ya faɗa a yau Juma'a cewa asibitocin gwamnati za su tsawaita sa'o'in aiki yayin da ake fama da faɗaɗa gini likitoci ta internet don rage karuwar ayyukan kiwon lafiya bayan wani gagarumin yajin aiki da likitoci da aka horar da su suka yi a wannan makon. Asibitocin ba sa karɓar marasa lafiya tare da soke aikin tiyata da kusan kashi 2-3 na likitocin ƙasar bayan da suka fice daga bakin aiki domin nuna rashin amincewarsu da shirin gwamnati na ƙara samun daman guraben shiga makarantun horar da likitoci, lamarin da ya sa ake fargabar samun cikas. Prime Minister Han Duck-soo ya shaidawa hukumar kula da bala'o'i cewa za a ƙara ayyukan cibiyoyin kiwon lafiya na jama'a zuwa makura, yana mai cewa irin waɗannan asibitoci za su ci gaba da kasancewa a buɗe har ma a ranakun ƙarshen mako na hutu don karɓar waɗanda suke zuwa a duba lafiyarsu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar ta ce sama da likitoci masu neman ƙwarewa da ƙananan likitoci 7,800 ne suka shiga yajin aikin.
Da Zahra Aminu fage da takarantu mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai taskar rahotanninmu, kuma za mu fara daga yankin arewa maso yammacin Najeriya, inda matsalar rashin tsaro ya kara ta'azzara dukko da kokarin da gwamnatocin jihohin yankin suka yi na kafa hukumomin tsaro don inganta tsaron al'umma da kuma dukiyoyinsu. Wakilin muryar Amurka a yankin Sani, Shu'aibu Malumfashi, ya aiko mana da ƙarin bayani cikin wannan rahoto.
Lamarin tsaro ya ƙara ta'azzara yankin jihohin Zamfara da na Katsina, domin kuwa shekaran jiya nan Laraba wannan 'yan bindiga sun kashe shugaban hukumar tsaro ta al'umma a yankin ƙaramar hukumar mulki ta kankara a jihar Katsina. Duk kuwa da ƙoƙarin da suka yi, kuma hakan ya faru ne a wani gumurzun da suka yi wajen ƙoƙarin kare inda waɗannan 'yan bindiga suka kai hari. A makota ma jihar Zamfara lamarin ya ta'azzara, kamar da yadda wani wanda na sutura sunansa ya yi mana bayani a hiranmu da shi.
Yaya wannan al'amari ya faru?
Wato rakaɗi, wallahi ina mai shaida muku duniya cewa wannan yanayi na rashin tsaro ya ta'azzara yankinmu na Maradon na jihar Zamfara, kuma cikin garin Maradon. Wallahi sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin kwanan nan kullum ba ma kwana cikin gida, daji muke kwana. Sun saba kawo mana hari sama hanyar shigowa gari na Maradon. Mutanen gari suka haɗu cewa a sassaɓe itacen da ke sama hanya don a samu dai su rage ɓoyewa, suna kashe mutane daidai. Bare an je sassaɓe, wallahi sun yi muna ɓanna mai yawa, suka kashe muna mutane. Ga yanayin da muke ciki na rashin abinci, nan gonakin mu suke. Wallahi ina gaya ma, ran Asabar da muka je, mutanen da suka kashe mu nan take ya kai mutum 9, daga ciki akwai ƙanne galimamin garin Maradon. Dan mai martaba sarkin gari, wallahi aka yi sallar jana'izar nan. Kuma abun bai kare ba, dare na yi wallahi nan makwabtanmu daga Maradon zuwa Makera bai wuce kilomita 2 ba. Suka kawo hari, suka kashe mutum 9 su ma nan take, wallahi mutum 54 su je da su, yanzu haka suna hannunsu. Wata ma sama hanya ta kai, wani asalmo shi daga asibiti nan shi ma ya rasu sama hanya. Yanzu halin da ake take ma, limamin garin na masallacin Juma'a na dai da iyali ne gabaɗe sun wuce da su, sun isko yana karatun Qur'ani, suka ce wato ya madina musu da wayo addu'a zai. Suka kama shi da bugu.
Ita wacce ta haihu sun batta koko sun tafi da ita?
Na sun tafi da ita, kawai sun kira waya ne sun ce ta haihu lafiya. Shi kuma wanda aka sallamo daga asibiti ya mun tabbata kan mu je mu dauko abun. Mun kai kara ga hukuma lokacin da ma aka kashe mu, a tada mun ka je ga sojoji da best na mobile 78. Muka ce da Allah su zo a taimaka a je a dauko wa'ancin bai Allah da aka kashe. Duk ko ɗayan su bai je ba. Gaban karamar hukumar mu shi yace duk mutanen gari masu iya shahada su je su ba da mashinan su nan gidan mai a zuba musu mai ajiya a dauko wa'ancin bai Allah. Wallahi haka aka yi aka dauko.
Zuwa halin da ake ciki, sun yi maganan ko suna neman wani abu hannun mutanen gari?
Sun kira mutane har masarauta, sun kira sun ce to lalle mutanen Maradon lalle sai sun shigo sai sun dauki fansa gare su, saboda haka kullum mu zama cikin shiri.
Dangane da waɗannan bayanai ya sanya na tuntuɓi kakakin rundunar 'yan sanda ta jihar Zamfara ASP Yazid, sun samu tabbacin auko wannan lamari. Labai, wannan alamari na wajen ƙaramar hukumar mulki ta Maradon, shin me ke gaskiyarsa?
Wannan abu bai faru a wajen Maradon ba, ya faru a Makera don tana da boda ne da Maradon. Dangane da binciken da muka yi daga DPO namu, mutum 28 ne aka ɗauka, kuma zuwa yau na girma commissioner ɗin sanda na jihar Zamfara yana making effort kwarai da gaske wajen ganin cewa gaba ɗayan su an yi rescue nasu ba tare da an raunana ko da mutum guda ɗaya ba. Dangane da haka ma shekaran jiya mai girma commissioner ɗan sanda ya anshi bakuncin babban hafsan sojoji na sama wanda yake kula da yankin nan JG Jibiya. Kuma an yi maganganu masu mahimmanci kwarai da gaske kuma insha Allah mai girma commissioner ɗan sanda dangane da irin shirye-shiryen da aka sa a ƙasa da taimakon kuma gwamnan jihar Zamfara har commissioner yake ganin cewa in Allah ya shuwa yadda nan da wata uku ma wannan abu zai zama tarihi.
AFP Yazid a kakakin rundunar ɗan sanda ta jihar Zamfara. Sanshi Abdul Fashi murya Amurka daga Zamfara a Najeriya.
A gaida na Malam Fashi. To daga arewa maso yammacin Najeriya kuma za mu rufi makwabciyar Najeriya Niger. Inda yayin da shugabannin kasashen yammacin Afirka ECOWAS ko kuma SADEAO ke shirin halartar wani taro na musamman masana harkokin ƙasa da ƙasa da kuma wasu 'yan kasashen Niger da Najeriya sun yi tsokaci a game da samun maslaha akan zancen na ECOWAS da batun janye takunkuman da aka kakabawa Niger wanda ke tasiri akan karyewar tattalin arzikin ƙasar da kuma makwabta 'yan kungiyanta. Gare ka.
A ƙarshen wannan mako ne idan Allahu ya kai mu za a gudanar da taro na musamman na shugabannin kasashen kungiyar bunƙasa tattalin arzikin kasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS bisa neman hakan da tsohon shugaban ƙasar tarayyar Najeriya General Yakubu Gawan da ke kasancewa ɗaya daga cikin waɗanda suka girka kungiyar da ke raye a wata ganawa da ya yi da Bola Ahmed Tinubu shugaban ƙasar Najeriya mai ci bugu da ƙari shugaban ECOWAS ko SADEAO. Makasudin kiran taron shine duba matsalolin da suka kai waɗansu ƙasashe membobin kungiyar da suka hada da jamhuriyar Niger Mali da Burkina Faso ficewa daga cikinta da ma maganar takunkuman da aka karkaba musu sanadiyar juyin mulki hasali ma da halin da ake ciki na rudanin siyasa ƙasar Senegal. Abdul Rajiku na Alhaji Musa mai inkiyar shekarau masanin harkokin ƙasa da ƙasa ne ga abinda yake cewa game da wannan zance.
Idan cikin tafiya ana samun shugabanni irin su General Yakubu Gawai to komai yana iya yiwuwa. Duk abin da ake ganin ba ya daidaita shi to za ya daidaita shi. Domin kusan ya ga duk al'amuran da suke iya faruwa masu dadi da mara dadi. Kenan duk wani misali wanda za a iya zawa ya gane ya fice shi. Menene ci gaban yankunan su na Afirka ne kawai ya rage a shekarun shi.
Yan Niger da ke kan iyakokin kasashen biyu sun bayyana ra'ayoyinsu game da mafatansu da suke wa wannan taron na ECOWAS na rana Asabar.
Sunana Muhammadu Mansur. To gaskiya naji dadi na horin ciki saboda babu abin da muka so ga ƙasa wanda ubangiji Allah ya bamu zaman lahiya bisa ga kasuwancin da muka yi. Allah ya taimake mu da taimakon shi. Muna iya cewa mu muna jira saboda mu muna bukata saboda akwai zumunci tsakanin dan Niger da dan Najeriya.
Sunana Bala Bellela. Gaskiya muna fatan Allah ya sa zaman ga su ya zaman ta koshi an na ƙarshe. Allah ya sa saboda gaskiya Niger da Najeriya kamar dan jinmu na dan jinmai saboda ko mu daga kasuwanci na Niger a nan garin birnin Kwanni. Gaskiya yana da kyau a ce in dai har wannan zaman da za a yi a fidda takunkumi saboda mu daga kasuwanci nan idan aka yi haka nan gaskiya kowa da kowa zai ji daɗin.
Haka zalika 'yan Najeriya da ke wannan yankin sun nuna farin cikin su da ma fatan su game da tsoma bakin da General Yakubu Gawan ya yi a cikin wannan matsalar ta ECOWAS.
Sana Ahmad cikin jihar Sokoto. To gaskiya rancen labarin da gaskiya na hakan da kasance zamu farin ciki sosai domin Niger da Najeriya da sun zama yan uwan juna kuma idan aka yi haka Najeriya idan tana cikin yanayi Niger na cikin yanayi haka.
Sunana Bala Bellela. Gaskiya muna fatan Allah ya sa zaman ga su ya zaman ta koshi an na ƙarshe. Allah ya sa.
Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da Kristocin Cocin Angilika na jamhuriyar Niger ke taron zumunta maza a garin Galmi a cikin jihar Tawa inda suka ce za su yi addu'o'i don ganin cewa kiran da tsohon shugaban kasar Najeriya Yakubu Gawan ya yi ya samu nasarar matsalolin da suka dabibiye ECOWAS kamar yadda Pasto Isuhu Abukalo shugaban kungiyar zumuntar maza ta Cocin Angilika ta jamhuriyar Niger ya mini ƙarin bayani.
Za mu yi addu'o'i cika wannan taro saboda mazaje na iglesia mun haɗu sosai muna da pastoci masu azi ravarori da kuma an da ba su mashahi abuwa mazaje kirista da iyalanmu da muka buru muna gai kullun ayi addu'a domin kasar nan kenan idan Yakubu Gaman ya hito ya wannan bayani addu'o'i sun karbu ai dan da zamani za a yi to kuma muna ganin alamun karbu addu'o'i kenan kuma ba za mu bari ba za mu ci gaba da yin addu'a saboda samun mahita cikin kasar ta mu
Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni sashen Hausa na murira Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger
to gaida Haruna Mamman Bago da wannan rahoto to kada fa a sha'afa ana tare ne da muryar Amurka daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 3:45 na rana ga shirin mu na gaba
mai sauraro assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau muka tattauna da babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa wanda ya taba batutuwa da dama ciki har da batun ababen da ke kawo cikas a yaki da ta'addanci da ake yi a Najeriya gaskiyar lamari kan jita-jitar da ake yadawa cewar Faransa ta girke sojojinta har bataliya biyu a Najeriya shin ina aka kwana ne kan batun bincike da aka kaddamar biyo bayan kisan gilla da sojoji suka yi wa masu maulidi a garin Tudunbiri domin jin amsoshin waɗannan tambayoyi da ma ƙari a kansu sai ku biyo mu sannu a hankali wanda ni Hassan Maina kaina zan gabatar to madalla a shekaran jewaccen ne babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya General Christopher Musa ya gana da wasu yan jaridu na kasashe daban-daban na duniya da ke aikiwa da labarai daga Najeriya wanda ya taba batutuwa da dama inda ya fara da batun yadda ake kula da walwalar sojoji da suke sadaukarwa domin kare Najeriya da yan Najeriya
yanda kai magana mun san gwamnatin runduna suna kokari iyakacin yanda suke iya yi mun san cewa ba komai muke bukata muke da shi ba amma muna kokari da abubuwan da muke ake bamu kuma gwamnati na kokari don kasan akwai abubuwa daban-daban da ya kamata su yi don ba tsaro kawai bane so abinda muke cewa is mun magana da gwamnati kuma su ma sun duba sun gani in kaji National Assembly ana magana cewa ya kamata a dubi yanda muke kula da sojojin mu kan aikin da suke yi and mun gode mu Allah don mun ga cewa abubuwa za su canja yanzu ba wanda ake bin shi ba biyan albashi kowa na samu allowances dinmu duk muna samu abun bai yi kai yanda muke so ba amma dai ana samu hana rantsuwa to za mu ci gaba da aiki za mu ci gaba kuma da kula da su duk wanda suka ji ciwo ana kula da iyalansu wanda suka mutu wani kuma wani abu ya same shi ana lura da shi a tabbatar cewa an yi mishi taimako amma yanda muka ce ba za mu cewa mun samu duk abin da muke bukata ba amma abin da yake a ƙasa yanzu yana taimako kuma za mu ci gaba da aiki roƙonmu jama'a su dinga mana addu'a a dinga sa baki ana taimakon sojoji a dinga maganganun da zai taimake su da zai ba su kuzarin jiki su yi aiki zage-zagen da ake yi bacin su da ake yi ba zai taimake su ba don sun zo sun ce to su ma sun gaji ba za su yi ba to me zai faru duk ba wanda zai zauna a gidan shi so mutane su tuna cewa za ka iya zuwa aikin ka za ka iya zuwa gida ka yi bacci ka ci abinci domin soja yana nan a tsaye ya tabbatar cewa komai bai same ka ba so muna roƙon jama'a a taimaka a sa hannu tare in mun samu sojojin da ba su yin abin da ya kamata a gaya mana za mu ɗauki mataki wannan na tabbatar da cewa muna yi
to shin ina aka kwana ne akan binciken da aka kaddamar biyo bayan harin Tudunbiri wanda soji suka kashe wasu fararen hula
to nagode yanzu a cikin turanci na yi maganar Tudunbiri report an rige an sa committee sun biya sun je a dama akwai abubuwan da ake bukata sunayen wanda suka mutu abin da ya samu wanda ya ji ciwo shi ne muke kokarin samu ba mu iya mu samu sunayen duka wanda ya samu number an ce kaza sun mutu amma mu don kuma an rige an business ka mu je so ba abin da muke so kuma za mu je mu tono bane don ba mu so mu dago abin da ya rige ya wuce to amma report ya yi a shirye yake in Allah ya so kafin karshen wata za a faɗi ma jama'a su ji abin da ya faru. Amma yanda muka ce rundunar sojojin Najeriya an yi mu ne mu kare jama'a, ba mu kashe kowa ba, ba mu ji maku. Duk wanda muke bi muna bin waɗanda wannan mayagun mutane su muke nema. To wannan abin da ya faru zan ce muku yanda abin ya faru, yanda muka yi magana kuskure ne, ba wani ne ya tashi ya je ya nemi wani ya kashe, a'a. Amma in report ne ya fito mun tabbatar tsakani da Allah za a yi, kuma kowa zai ji abin da ya faru. So a zo na ajira.
Ana kokawa kan albashin da ake baiwa sojojin Najeriya da ke fagen daga. Shin menene gaskiyar lamari akan wannan?
Batun albashin da ake bamu gaskiya ne. Kusan da yawa na yi magana cewa sojoji na suna karban kudin su, albashin su bai ka 250 ba. Ko ni nan da kaina in naje ina gaban abin nan wurin yaki, abincin da ake ci da ni 1,200. To ni na tabbatar ba wanda nan zai cewa wannan kudin ya isa. Amma gwamnati na kokari. Don ba mu ce a ɗauki kuɗin duka a bamu ba, a'a. Gwamnati na dubawa, shi shugaban ƙasa ya magana cewa a sake dubawa, mu kuma tabbatar cewa za a ƙara, ba mu kaɗai ba da sauran 'yan tsaro. Domin kaga in an taimake mu, mu ma za mu taimaki 'yan iyali. Don akwai mutanen da su ma suke dogara gare waɗannan mutanen. So taimakon su zai yi kyau.
General Christopher Musa ya kuma yi magana akan halin da ake ciki a ƙasar Niger, bayan jin mulkin da sojoji suka yi. Da kuma takunkumin da ECOWAS ta aza musu.
To na gode, shi issue din ECOWAS da Niger, yanda na gaya maka ko su ma yi Niger din masu mazan sani cewa abubuwan da ke damuwan duniya yanzu babu ƙasa ɗaya da za ta ce ita kaɗai za ta iya yi, dole sai an haɗa kai. So muna tare da su, su ma sun san cewa muna tare, kuma sun san cewa ba wai wai muna so mu kuntata musu ba ne, a'a. Matakin juyin mulki da aka yi da soja suka ɗauke, soja ba ruwansu da mulki da democracy. So muna son su zo su fito su gaya mu jama'a cewa to mun dauka mun yi kuskure, amma ga ranar da za a yi zaɓe a kuma abin da kawai ake bukata kenan, ba wani abu ne. So mu da su bamu da wani matsala. Ni na gaya muka cewa muna aiki tare da su, mun yi aiki tare da su, mun san su sojojin su, mun yi aiki, mun yi makarantu tare da su. Mu kuma domin muna da border kilometer 1,500 duka tare da su. Muna da state guda 7, addini ne, culture, duk muna tare da su. So ba abinda muke so mu yaki da su bane, ba abinda muke so mu yi abinda muna son haɗin kai tare mu yi aiki da su. Kuma su ma na tabbatar cewa su ma sun san haka. So akan wannan na ECOWAS din, shi shugaban ƙasa ya ce ana magana da su a ga cewa yanda za a samu kan wannan su dawo cikin ECOWAS, mu ci gaba aiki tare, kuma na tabbatar Allah ya so za su dawo. Batun garkon jama'a.
Yalla bai, satar mutane don neman kuɗin fansa ya zama ruwan dare a Najeriya, inda za ka ga ana cinikin ɗan adam tamkar wani haja. Shin ku sojoji me kuke yi akan wannan, musamman wurin amfani da fasahar zamani domin dakile wannan matsala?
Wannan abun yana ci gaba, don akwai mutanen da ke samu ciki suna ci gaba. So mun san girma yanda gidan girman ƙasar ne yake. Shi yasa ne magana ni ce akwai abubuwan da muke bukata da zai taimake mu aiki, ba mu samu. Ko da kuɗin mu ma mun je kasuwa ba mu iya samu su siya. To manyan ƙasashen nan su suke da wannan kayayyakin. To amma suna hana mu. Tambayan me yasa? Duk mun san cewa yakin da ake a Ukraine, kuma na san kowa na ji a radio kuɗin da kullun ake ba Ukraine, kayan aikin da ake ba Ukraine, amma mu an hana muna. In ma za su ba mu kashi ɗaya cikin ɗari abubuwan da aka ba Ukraine, ni na tabbatar musu Allah na tare da mu, za mu samu kan abubuwan da ke faru a nan. Amma ya yi wuya kai maganan wayoyin waya, akwai abin nan equipment da za a iya using a yi tracking waɗannan da ƙyan muke samu. So abubuwan da ke kawo mana illa da ba mu iya samu abin da sauri, kuma bancin jama'a yanzu in sojoji sun wuce nan akwai wanda za su je su duba, a'a, motoci uku sun wuce, ga mutanen da ke ciki, ga inda suke nan, suna gaya musu wannan. So shi yasa nace jama'a ma ya kamata, sojoji mu kadai ba za mu iya yi ba tare da samun gudunmuwa daga wurin jama'a ba. So muna roƙon jama'a su gane cewa wannan abin da ke faruwa abin da ke damun kowa ne, don ko mu ma soja muna da 'yan uwa ai. Yan bawo mun zauna a bariki muna nan waje, 'yan uwan mu ma suna nan waje. So ya kamata kowa ya san cewa dukkan mu mun haɗa kai mu ce a'a, abun ya isa, kashe-kashen nan ya isa, wannan garkuwan ya isa. In an gani a yi reporting, akwai mutanen da ke kai musu abinci, akwai mutanen da ke kai musu mai, akwai mutanen da ke nuna musu inda za su shiga. Duk waɗannan mun haɗa muka ce ba za mu yi ba, kuma ni na tabbatar cewa za mu samu kan wani.
Daga bisani na tambayi babban Hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya cewar shin ko da gaske ne Faransa ta jibge sojojin tarwatsariya biyu a Najeriya?
Babu gaskiya. No, batun Faransa na gaya muku na ce a'a, lokacin ba tun yau ba sai wani zamu dauke mutane su sai ga muka a cikin turanci na magana ba mu bukatan wani daga waje ya kawo mana sojoji nan muna da sassun sojoji a ƙasa abinda muke bukata kayan aiki na ga muka cewa ko da kudin mu santa ko mun je siya ba mu samu to amma an mu samu ni na tabbatar cewa sojojin Najeriya suna da karfin da iya wanda zamu iya yi mu tabbatar cewa Najeriya ta dawo inda take a da har West African subregion duka muna da mun yi da mun yi Liberia mun yi Sierra Leone mun yi duka wuraren nan to me yasa ba yanzu ba
sannan menene yasa kullum sojojin Najeriya kuna cewa kuna kashe yan Boko Haram da yan bindiga dadi amma matsalar tsaro kullum sai ƙara gaba take yi
kaga akwai yunwa akwai kwadai akwai abubuwa da yawa da mutane ke nema sai abin da ke sa shi yasa duk muna jawo su waje kuma suna shigowa kuma ka san yanda border din mu yana nan yawancin mutane duk sun ga cewa Najeriya na da arziki so kowa na so ya shigo Najeriya zai samu arzikin Najeriya shi yasa duk waɗannan ɗan ta'addan da ke waje kowa na so ya shigo Najeriya shi yasa nake ce mu jama'a dole mu tashi yanzu mu taimake ƴan tsaro dukkan mu ce wannan abun ya ishe mu muna son abun ne ya tsaya tare mu haɗa kai wallahi na gaya muka za mu samu kan wannan abun nan zai tsaya akwai yunwa shi yasa kuma muke magana da su shugabannin mu kaga su local government dole a bar su su yi aiki yanda mutane za su samu ci don kowa yanzu yana zuwa wurin gwamnati ba zai iya shi kadai ba so dole in mu haɗa kai tare duka zamu iya samun wannan abu
ana zargin cewar a cikin sojoji akwai bara gurbi dake haɗa kai da ƴan ta'adda ko ƴan bindiga dadi shin wannan batu haka ne idan kuma gaskiya ne me kuke yi akan wannan
to nagode an ce zato zunubi don akwai abun da akwai maganganun da mutane waɗanda suke yi kawai don sun kawai sun so yanzu akwai social media kowa na iya magana amma akan gaskiya ɗan tsaro na kokarin iyakacin da suke yi a cikin mu ba za mu iya cewa 100% ba dole za a samu waɗanda ba su yin kwarai shi yasa an ga muka muna da namu kotu ɗin mu court martial ɗin mu duk suna nan duk in muka kama mutum zai shiga muna tura mutanen mu zuwa kurkuku abinda muke so da jama'a ba abun magana bane in ka gani ka gaya mana in ka gaya kuma na tabbatar ana ɗaukar mataki akwai lambobi da muka sa na human rights desk in ka ga wani ba sai an san ka kira ka ce wannan kaga wannan kaza ga abin da ke fara ga abin da ke abin da ka gani za mu ɗauki mataki kuma matakin da muke ɗauka shi yasa kake ko ya ake aiki muna kokari iyakacin da muke yi za mu ci gaba da aikin da muke yi roƙonmu Allah ya bamu nasara kan bisa waɗannan miyagun mutane kuma muna buƙatar mutane su gane cewa tare in mu haɗa kai za mu samu kan wannan abu
General Christopher Musa babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya yayin da yake tattaunawa da wasu 'yan jaridu na kasashen duniya a birnin Abuja. Masu sauraro duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Solomon Abu da ya daidaita mana sauti. Da kuma sashen Hausa na muryar Amurka sunana Hassan mai na kaina da na shirya na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya
madalla a gaida Hassan kafin mu yi sallama da kuma su saurare ga Zara ta dawo da labarai a takaice
Rundunar sojin Isra'ila ta faɗa a yau Juma'a cewa ta kai wani hari da jiragen yaƙi marasa matuƙi a birnin Jenin da ke gabar yammacin kogin Jordan da yammacin jiya Alhamis, inda suka kashe wani mayaƙi da ake zargi ɗan ƙungiyar Islamic Jihad ne. Sanarwar da rundunar sojin Isra'ila suka fitar ta ce Yasser Hanun na kan hanyarsa ta kai harin harbe-harbe, sai dai ba ta yi wani ƙarin bayani ba. Rundunar sojin ta ce Hanun yana da hannu a hare-hare da kungiyar Islamic Jihad ta kai a baya. Shekaru biyu bayan yakin Russia da Ukraine, Amurka ta ƙara matsa lamba kan fadar Kremlin ta hanyar ƙaƙaba takunkumi kan Russia da ke auna bankuna da masana'antar makamai kamar yadda wani babban jami'in Amurka ya bayyana. Blinken ya shaida a manema labarai bayan halartar taron ministocin harkokin wajen kasashen G20 a birnin Rio de Janeiro na kasar Brazil, inda ya ce idan kana cikin wannan ɗakin kamar yadda ministan harkokin wajen Rasha Lavrov ya kasance, kun ji wani kira mai ƙarfi da ya fito daga kasashen G7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya da ke cikin G20, har ma da wasu da dama game da a kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine da maido da zaman lafiya.
To masu sauraro da takaitattun labaran zamu yi sallama da ku a wannan lokaci cikin shirinmu na dare kuma na karshe a yinin yau. Sai a tara da mu zuwa gobe da safe misalin karfe 6 domin jin wani sabon shirin. Yanzu a madadin Zara Aminu Fage da taya ni gabatar da shirin da kuma wacce ta shirya ta bada umarni Fiona Wamai nan dudu da ma injiniyan mu na yanzu Mr. Bill. Ni Aisha Mu'az nake cewa kwana lafiya kuma ai hutun karshen mako lafiya. Ma'assalam.